شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك من ساك سادوا أولا يمتشي أولا مسلاتي نألجي اندمي أكي جهر برنو أغرم ميدوغري أولا ranar talata ko uku ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, kuma wannan shi yazo daidai da biyu ne ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alqur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsirin surat Yunus. To, kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Wannan yana tambaya cewa wani irin aiki ne yake karya azumi, ci ko sha ta hanyar da aka saba, wannan yana karya azumi, sannan kuma saduwa da mace shi ma yana karya azumi. Waɗannan su ne abubuwan da suke karya azumi, ci ko sha ta hanyar da aka saba, sannan kuma mutum ya zai kiyo matarsa shi ma yana karya azumi. Ci ko sha da gangan idan mutum ya yi da kuskure bisa mantuwa, wannan baya karya azumi. Wannan yana cewa menene hukuncin yin alwala a bayan gida? Babu komai dan kai alwala a bayan gida. Almuhim dai ka samu gurin da za ka yi alwala din. Ba sharadin alwala in za ka yi ta ba sai a guri mai tsarki, ba wanda ya taɓa cewa wannan sharaɗi ne na alwala. Haka duk inda kai alwala ma ta yi. Wannan ya ce yaushe ne ya kamata a yi addu'an nan ta buɗe baki, zahaba zama'u wa tallatul uruqu wa tabata al-ajru insha Allah. Kafin a yi buɗe bakin ne ko bayan an yi? Ana yin ta ne kafin a yi buɗe bakin. Wannan af'al da suka zo a cikin addu'a din wanda suke nuna mubi kamar abin ya riga ya wuce, zahaba zama'u, kai kuma gashi kana cikin kishi din baka sha ba, wa tallatul uruqu, tare da cewa baka kai komai makoshinka ba, wa zahaba wa sabaka al-ajru insha Allah, duk wannan suna nuna tahakkuk ne. Akan kawo fi'ili madi, amma ana nufin istiqbal da shi idan ana da takankan cewar abin zai faru, kamar yadda Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu, tare da cewa alƙiyama ba ta zo ba, amma Allah ce ata amrullah, alƙiyamar ta zo, wato kamar ma ta zo, saboda tabbacin cewa tana nan tafi, babu abin da zai sa ta fasa zuwa. Don haka ana yin addu'a ne kafin a yi buɗe baki, ba wai sai ka sha ka yi tatil ba sannan ka yi addu'a. Wannan kuma yana tambaya ne game da cinikin nan da ake ya kirawo shi a nan, ya ce cinikin nan da ake kira gold shield, duk da cewa ana kiran shi network marketing, galibi mutum ne zai zo ya biya kuɗi ya yi rijista, a bashi form ya cike, sannan a bashi wasu fama-faman guda biyar ko sama da haka, a ce gwargwadon yadda yake sayar da wannan fama-faman kuma abinda zai riƙa karɓa kuma zai dinga ƙaruwa. Suma waɗancan suna sayar da fama-faman, yana da ya ƙara samun suma kuma sannan suna samu. Wannan ciniki kusan malamai a yanzu kusan ka iya cewa ma ijma'i ne a bisa haramcinsa, ba halal bane, duk da cewa ya yi kakatutu a cikinmu, da wuya ka je ka samu babu inda ba wannan din bai halatta ba, domin a cikinsa akwai garari, a cikinsa akwai aklu amwalin nasi bil batil. Galibi sharikat muhtala, wato kamfanoni masu dabaru na su ci dukiyar kudaden jama'a, su suka kirkiro wannan ciniki. Da a lokacin da aka kirkiro shi, hatta a wasu kasashe kamar kasar Amerika, sai da ainihin gwamnati ta ja hankalin mutane akan cewa sun guji wannan, har ma ya zama doka a wasu lokuta. Ya zama doka a wasu lokuta akan cewa duk wanda aka samu to sai an gyara shi har ya zama doka cewa duk wani wanda aka samu yana irin wannan ciniki to za a hukunta shi a Pakistan ma sai da aka yi wannan to daga da da farko ba a sama wata kadara ba a sama wata haja yanzu aka suna sa kayayyaki a ce za a baka kayayyakin da za ka sayar da farko babu maganar kayayyaki kawai magana ce ta kuɗi to kuma galibi kuɗaɗen da kuke bayarwa su ne suke circulating tsakaninku ka bayar wani ya bayar wancan ya bayar to a ciki kuma za a ɗauka a bama wanda yake gaban ku kai ba wasu in sun bayar a ciki za a ɗauka ku kuma waɗanda suke sama su suke morewa don suna tunanin cewa idan abin ya yi reshe ya yi sai ya reshe har ya haɗu ya game duniya gaba ɗaya to ƙarshe wanda suke ajin ƙarshe wanda za su yanki katin su za su yi asara don haka caca ce haka bai kamata musulmi ya shiga wannan ba aklu amwalin nasi ne bil batil Allah kuma ya hana. Wannan kuma yake cewa mutum ne ya yi sallah yake waswasin yana da sallah ko ba shi da sallah ban gane me yake nufi ba ka yi sallah kuma ka dinga waswasin kana da sallah ko ba ka da sallah indai ka yi sallah ka yi sallah in ba ka yi sallah ba ba ka yi sallah ba amma ka yi waswasin ka yi ko ba ka yi ba to za mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha Allah a jiya mun tsaya akan aya ta 78 yau za mu tashi akan ta 79 wanda kuma faifai ne shi ma mai zaman kansa a cikin fayafayen da suka zo a kissar annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura ta suratu Yunus duk da cewa kissar annabi Musa alaihi salam ta zo da fadada da fadi sama da yadda ta zo anan amma duk da haka idan muka kwatanta ta da kissar annabi Nuhu da aka bayar a cikin wannan sura za mu ga kissar annabi Musa alaihi salam ta fi tsawo الله يتي وقال فرعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
إذا ما أمنت بأجيها منكرا فإن مثلا فرعون da shi kansa fir'auna din suke cewa annabi Musa yayin da yazo musu da gaskiya suka ga hujjoji da mu'ujizozi daban-daban sai suka ce inna hadha la sihrun mubin abinda annabi Musa yazo da shi ba wani abu bane sihiri ne daga baya suka ga duk kuma wannan ba za ta kai su ko ina ba domin mutane ba za su yarda haka kawai a ce da su sihiri bane annabi Musa alaihi salam ya katse musu magana yace a taquluna lil haqq lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflih as-sahirun yanzu kwa rika fada irin wannan magana dangane da gaskiyar da tazo muku yanzu kwa dubi waɗannan hujjoji da nazo da su karara sai da su sihiri ce to ai ko mai sihiri baya cin nasara sannan sai suka dawo kuma wata hujjar daban suka saki waccan maganar ta farko qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana وتكون لكم الكبرياء في الارض فما نحن لكم بمؤمنين sai to shikenan sai wawaye kuma akai kokarin a zuga su suka ce ajitana li talfitana amma wajadna alaiha aba'ana ka zo ne domin ka raba mu da abinda iyayenmu suke kai daga jin wannan maganar su manyan gari ce ba fir'auna a ciki domin shi fir'auna shi kansa yana cewa shi Allah ne kaga shi baya bautawa kowa sai da shi a bauta masa na ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi, in ban da ni ban san kuna da wani abun bauta ba. Saboda shi ba zai shiga cikin wannan maganar ba. Su dai manyan gari waɗanda suka sako annabi Musa a gaba su suke cewa yanzu kai ka zo ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai, kuma ya zama kake da mulki kai da ɗan uwanka Haruna, ku za a ba wa shugabanci, to ba za mu yarda da ku ba. To dukkan wannan dai magana da barazana duk ba su je ko ina ba. Annabi Musa ya tsaya kam akan batunsa, kuma mutane suna so su ga hukuncin Allah. To shine sai Fir'auna ya so shi kuma ya karfafi waccan magana da aka faɗa ta cewa sihiri ne. Tunda duk gari an yarda da sihiri, kuma masu sihiri suna nan da dama a cikin gari, kuma Fir'auna ya daure ma wannan gindi, ya daure batun sihiri gindi. Ana yin sihiri wani lokaci ma za a iya kirawo tarurruka na sihiri domin a nuna jama'a abubuwan da aka samu na ci gaba a fannin sihiri. Sai to bara ya tara masu sihiri, in aka tara masu sihiri suka zo suka nuna, annabi Musa ya nuna nashi, su ma suka nuna nasu, shikenan duk dai jama'a sai su fahimci to duk ma a ce tatsu ne da yanzu tsafi, daga nan shikenan sai a wawatar da maganar. To shi ne sai ya kawo maganar cewa to yanzu a yi a aikace, tunda maganar magana ta fatar baki ba za ta je ko ina ba, tunda sun ce sihiri ne annabi Musa ya karyata su, to yanzu a yi a aikace. To shi ne sai ya ce wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Fir'auna ya ce ku zo min da dukkan wani mai sihiri, alimin kuma masani wanda yake kwararre a cikin sihiri. Wato kada a kawo masa ƙanana-ƙanana, a zaɓo waɗanda suke ƙwararru, sun ƙware, suna da gwaninta ƙwarai, sun jima suna harkar sihiri. Saboda in aka kawo waɗanda suke ƴan jigari-jigari suka zo suka yi sihirinsu, annabi Musa ya kada su, to daga nan annabi Musa ya galaba kenan, babu kuma sauran a ce a kuma dawowa a sake tattauna karo na biyu. To gara a je a ƙure a daka. Idan annabi Musa, idan manyan masu sihiri suka zo suka kayar da annabi Musa, shi kenan kaga waɗanda suke ƙanana ba a matata su, tun daga ga manya sun zo sun yi nasu. To shi da ya ce to ne bi kulli sahirin alim, a zo a je masa a kawo masa da dukkan wani mai sihiri kuma wanda yake ƙwararre a cikin harkar sihiri. Don haka kaga ya bada umarni ne a shiga ko ina duk inda aka san wani mai sihiri a zo da shi, bai ce a zaɓo wani banda wani ba, bi kulli sahirin alim, dukkan wani wanda kuka sani ya ƙware a harkar sihiri ana faɗarsa ana maganarsa, to ku zo da shi yau ina neman shi. Falamma ja'a as-saharatu, alfa'u huna lit-ta'qib, kaga ai akwai batun aje ayi shela kafin a tara. To duk sai ubangiji ya nade wannan aikin duk da za a yi, don a nuna cewa duk sanda babba mai faɗa aje ya magana, to dan da nan ake zartar da ita. In kaga mutum babba yayi magana ana ta wasa da maganarsa, to ba a dauke shi babba ba. Amma in ana jin tsoransa kuma ana gani ko ana ganin girmansa, to da ya ce abu dan da nan za ka ga an yi abu. Ka duba aikin da zai sa su, da ya sa su ba karamin aiki ba ne. A ce a kara da garin Masar gaba ɗaya duk inda aka san wani ƙwararren mai sihiri a zo da shi, to sai Ubangiji, amma duk da haka sai Ubangiji ya nuna mana cewa an yi abin cikin gaggawa, domin wannan faɗin abin da take nuna fa lamma, faɗin na abin da take nunawa an aiwatar da umarnin Fir'auna cikin gaggawa. Nan da nan sai ga masu sihiri sun zo, falamma ja'a as-saharatu, da masu sihirin nan suka zo. Masu tafsiri wasu yi ta ƙoƙarin su ƙaddara yawansu, wasu su ce 70,000, wasu ce 80,000, wasu ce 30,000 kai. Allah ne mai faɗi adadinsu ba, amma dai za mu fahimci suna da yawa saboda umarnin da ya bayar na cewa a zo da dukkan wani mai sihiri, ƙwararren mai sihiri, kuma a lokacin babu abin da yake cin abin da ake cin kasuwa da shi irin sihiri. Saboda haka masu sihirin suna da yawa, don haka aka zo da su, kowa yana riƙe da sandunansa da kuma ainihin igiyoyinsu. Haka suka zo aka taru a fadar Fir'auna ga annabi Musa da ɗan uwansa Harun, za a yi ƙure, za a ƙure su. Allah ya taƙaita mana duk abin da ya faru a wannan guri, a wannan sura bai bayyana mana ba, domin abin da ake so a dai bayyana mana shine tahaddin da annabi Musa ya gamu da shi, ƙalubalen da ya gamu da shi, da kuma yadda Fir'auna da mutanensa suka doge akan ƙarya. Daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki kuma ya karya su, ya bawa annabi Musa da Haruna nasara. Ake nuna wa Quraishawa cewa wannan faɗa da kuke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za ku je, domin ga abin da ya faru tsakanin annabi Musa da Harun, annabi Musa da Fir'aun, ga kuma ƙarshen al'amarin yadda ya kasance. wannan shine abin da kissa take so ta nuna, don haka sai aka zo da shi a takaice, kawai aka dinga nuna maka fayafayen da suke yiwa wannan mawdu'i matashi a hidima kawai, aka takaice sauran kuma za a yi maka bayanin su a wani guri. Falamma jaa as-sahratu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, sai annabi Musa ya ce da su, to ku jefa abin da za ku jefa, ku jefa abin da za ku jefa. Anan Allah ya nade mana kissar, domin a baya a can a suratul a'raf
su suka nemi annabi Musa alaihi salam, ko su fara ko su ya fara, haru in ba an tulke wa in ba an nakuna nahnul mulki qala bal antum, suka ce ko dai kai ka fara ko mu mu fara. Anan Ubangiji kawai ya nuna mana cewa annabi Musa ya ga musu su fara, su fara jefa abin da za su jefa na sihiri.
Za mu ga maganar da suka yi su waɗannan bokaye, akwai alamar sun sha jinin jikinsu tun daga maganar su, ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin qala alqu, ya Musa ko dai kai ka fara ko mu mu fara. Kun ga maganar cikin ladabi, sai suka fara gabatar da ambatansa ba kafin su nasu su, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin, su suke so su fara, su suke so a ba su dama su fara, domin duk sanda ake nuna bajinta to na fari ya fito da karfinsa gaba daya, zai zo da karfinsa ne, to suna so su fito da karfinsa gaba daya, don haka suna so su fara, don suka fara suna ga za su cinye gurin. To amma su ce wa annabi Musa ba za mu fara, sai suka kawo abin cikin sigan ladabi, imma an tulqi, kuma cikin sigar wato kamar suna roƙo, imma an tulqi wa imma an nakuna nahnul mulkin, sigar da suke amfani da ita nahnul mulkin, basu ce wa imma an nulqi ba, basu ce ko mu jefa ba, sai imma an nakuna nahnul mulkin, mu zama mu ne masu jefawar. Wannan ya nuna maka cewa su suke da buƙatar a ba su dama su jefa. To shine wasu malamai suke cewa sun nuna ladabinsu ga annabi Musa alaihi salam tun a karan farko. A dalilin wannan ladabi da suka nuna, albarkacin wannan ladabi da suka nuna annabi Musa alaihi salam, sai Allah ya zarta su da imani. Razaqahumullahu subhanahu wa ta'ala al-iman bi ri'ayatihim al-adab ma'a Musa alaihi salam, sun kiyaye ladabi tare da annabi Musa alaihi salam, sai Allah ya zarta musu su da imani. To shi kuma annabi Musa alaihi salam sai ya ba su dama, tunda shi ya san abin da suke so su kawo shi shirme ne, ba gaskiya ba ne, ƙarya ce, don haka su fara, sai ce alqu, ko ku fara. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim, yayin da suka fara suka jefa, sai suka sihirce idanun mutane. Kaga Allah bai ce sai suka sihirce zukatan mutane ba, saboda ƙarya ce, sai suka sihirce idanun mutane, sai suka riƙa nuna musu abinda ba shine akai ba, sanduna ne da igiyoyi a ƙasa, amma ga su suna watsul-watsul, suna motsi, suna kai kawo kamar bicizai, nan da nan guri ya cika da bicizai, suna jefa sai guri duk ya cika da bicizai, ko ina ka duba kawai biciji ne, gashi ne yana ta motsi, yana ta kada jikinsa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta sihirin nasu da girma, fa ja'u bi sihrin azim, sun zo da sihiri mai girma, amma kuma a ido ne ake ganin shi sihiri, a ido ne ake ganin su bicizai, amma ba bicizai bane, sanduna ne da kuma ainihin igiyoyi, domin a nan sihiri ya sha bamban da mu'jiza. Sihiri babu yadda za a yi ya iya canza abinda ba ɗabi'arsa bane ya zama wannan abin, ya canza shi ya zama haka. Ka duba sanda, babu yadda za a yi ta zama jiki, ta zama dabba ko igiya, ta koma jisim, ta koma hayawan, ta koma jiki, ta koma dabba, wannan babu yadda za a yi, hakan ba za ta faru ba in ba mu'jiza ba. Mai sihiri yana iya yin tasiri ga mutum tasihirinsa, tasiri daga nesa, irin abinda wanda ba mai sihiri ba shi kuma zai iya yi idan mai kwararre ne in yana kurkusa. Yanzu mai sihiri zai iya sihiri wani ya kamu da rashin lafiya tare da cewa bai ganshi ba, ba su haɗu ba, ya jefi mutumin da dafin rashin lafiya daga nesa, ya makantar da shi, ya gurguntar da shi, ya kuruntar da shi, duk zai iya yin wannan. Saboda wani abu ne wanda wani wanda yake da iko, kana kurkusa zai iya saman maka, zai iya saman maka da wata cuta, zai iya zuba maka dafi abinci ka ci, zai iya daga makami ya daba maka ka mutu. Mai sihiri kuma amfanin sihirinsa shine zai iya yi daga nesa ba tare da an samu saduwa tsakanin wanda za a yi wa sihirin da shi mai sihirin ba. Wannan shine gayar abin da mai sihiri yake yi. Amma ba ya canza wani abu ba daga ɗabi'ar sai ko ba wata ɗabi'ar ta ba. Wannan mai sihiri ba zai iya wannan ba. Wanda zai iya wannan shine annabi, wanda kuma tasiri ne ta mu'jiza, mu'jiza kuma aiki ne na Ubangiji. Saboda haka abinda suka zo da shi Allah sai ya sifanta shi da cewa yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Da suka jefa sandunan su da abin da annabi Musa sai ya rika gani kamar ga sanan suna tafiya, guri ya cika da macizai, kusuranta yawan bokayen da suke gurin da sanduna da abin da suka zo da su. Dole ne a ɗabi'ar ɗan adam zai ɗan ji tsoro cewa gaba ɗaya ga ko ina macizai ne kamar suna kai masa hari. A ɗabi'ar ɗan adam zai ji tsoro, shi yasa Allah ya ce fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Annabi Musa daga nan sai ya ji tsoro, ba wai dan bai san sihiri bane, ya san sihiri ne kamar yadda wannan aya take gaya mana. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu 'amala al-mufsidin. Annabi Musa ya ce da su falamma alqaw, yayin da suka jefa abinda suka jefa, ka duba kalmar ilqa, kalmar jefawa, domin galibi waɗanda suke matsafa in suka tashi tsafi abinda za su yi tsafin jefa shi haka za su yi a ƙasa. Sai falamma alqaw, yayin da suka jefa abin, sai ga sun zama abin da macizai. Shine sai Annabi Musa ya ce da su ma ji'tum bihi as-sihr, abin nan da kuka zo da shi ai tsafi ne, abin nan da kuka yi tsafi ne. Ka duba a karan farko lokacin da suke cewa a ba su dama su jefa, da ya tashi sai ya ce alqu ma antum mulqu, duk abin da ma za ku jefa ku jefa. Wannan yake nuna maka cewa da confidence yake magana, yana magana ne cikin gamsuwa da cewa shi ke kan gaskiya kuma zai yi nasara, zai karya su. Don haka sai mai damu ya ce duk abin da ma za ku jefa kawai ku jefa. Da suka jefa ɗin ce ma ji'tum bihi as-sihr, sai ya nuna musu bai damu ba, abin da kuka zo da shi ɗin nan tsafi ne, rufa'ida ne, ba gaskiya ba ne. Innallaha sayubtiluhu, Ubangiji Allah zai ɓata shi, zai nuna ƙaryar wannan abin da kuka faɗa, da kuka aikata. Ubangiji zai nuna ƙaryarsa, domin zai nuna rashin tasirinsa. Innallaha la yuslihu 'amala al-mufsidin, domin Allah baya gyara ayyukan masu ɓarna. Aikin masu ɓarna ba yadda za a yi kyau, domin ɗabi'ar su ita ce ɓarna. Don haka aikin da za su yi ma ɓarna ce, kamar Annabi Musa ya ce aikin da kuka yi ɓarna ce, ba kuma yadda ɓarna za ta zama abin kirki. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi, Ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa. Bi kalimatihi at-takwiniyya, bi kalimatihi at-tashri'iyya wa kalimatihi at-takwiniyya, Ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na shari'a wanda Annabi Musa ya zo da shi, ko kuma kalmarsa ta kun fa yakun. Duk ko gama abinda za ku yi, Ubangiji da kun fa yakun duk zai rushe abinda kuke yi. Walau kariha al-mujrimuna, ko da kuwa masu manyan laifuffuka irin ku ba sa su. Kaga ana Annabi Musa bai ce da su ba walau karihtum ayyuhal mujrimuna, bai ce ko da kun ki ba ya ku masu laifi, bai kirawo su gaba da gaba ba da wannan suna. Saboda a can baya in kuna tunawa, Allah ya ce da shi wa qula lahu qawlan layyina, a gaya masa magana mai ƙarfi mai laushi. Don haka sai bai fuskance su ba ya ce da su ko da ba kwa so ya ku miyagu azzalimai, sai ce ko da kuwa masu laifuka ba sa so, bai ce su ba. Amma ba yana nufin su. Kuma anan walau ishara ce zuwa ga gayar irin abin da za su iya yi. Gayar abin da zai hana Allah ya tabbatar da gaskiyarsa shine su nuna ba sa so ko? Domin in suka nuna ba sa san gaskiya din za su yi iya bakin yin su na su ga sun yaƙe ta. Musamman ma su Allah ya ba wa ƙarfi ya ba wa yawa suke da daula a hannunsu. To duk irin abin da za ku yi na ku rushe gaskiya ba za ku iya ba, shi yasa Allah ya ce walau iya bakin iyawarku za ku yi. Ba za ku iya rushe gaskiya ba kuma sai Allah ya tabbatar da ita. Walau karihal mujrimun, ko da kuwa masu laifi ba sa so. To shine Allah ya ci gaba da cewa
wa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
توشكينا ينزو أنقما أبن ذا أي أنجي فسندنا النبي موسى عليه السلام يجي فتاشي دلتاشين يا أبن السفين duk tacin ya micizan da suka yi duk ta haɗe su a nan suka fahimci cewa a shekku sihirin su duk da manza ne. Annabi Musa shi ne ya zo da mu'jiza. Duk waɗannan bayanan Ubangiji ya naɗe su a nan, faifan bai ƙunshe su ba, sai kawai aka nuno mana faifan cewa ga shi na an gama muƙabala, an gama munazara, an gama gasa. Annabi Musa ya yi nasara har an samu wasu daga cikin samari sun yi imani. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى باب ونوان دي إيماني دا النبي موسى إلا ذرية من قومه سي وسو يا متعسى دقى شكيم متعنانسا وسو متعسى دقى شكيم متعنانسا وأن سكى على سوى النموري وأن قال بينا من أنا إلو وأن أبوه وأن سكى فزوى سوني متعسى su ne matasa su suke so su ainihin kashe ɓalɓatar idansu su ga me zai faru. Ga wani an ce babban boka ne ya zo kuma ya ƙalubalanci sauran bokayen gari gaba ɗaya. To amma shi bai yarda shi boka ba ne, ya ce shi annabi ne. To za a je a yi kallo a ga waye zai rinjaye, in har ya yi rinjaye to tabbas shi annabi ɗin ne. Saboda haka samari sun je da wannan niyyar, suna zuwa kuma suka ga ƙarshe ga dai abinnan masu sihiri gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujjada. Fa ulqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da Ubangijin duniya. Kaga sun tunkuɗe Fir'auna guri guda kenan, sun yi imani da Ubangijin annabi Musa da Haruna. Saboda haka samari da suka ga cewa manya-manyan bokayen da su ake ji a gari su kansu sun faɗi sun yi imani, kaga dole su ma su yi imani eh lalle wannan gaskiya zo da ita. Kuma su samari abinda yake cikin kwakwalen manyan gari su baya cikin kwakwalensu, domin a wannan lokacin su basu jima ba ballantana a ce al'ada ta riga ta yi katutu a cikin zukatansu, ba su da shekaru. Saboda haka akwai isti'dadi na abinda duk suka gani na gaskiya su karɓe shi nan da nan. Don haka ana cewa gashi annabi Musa ya yi nasara gaba ɗaya sai suka ce sun yi saranda su ma sun bi. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. باب وندس كي إيماني لأن نبي موسى وتنك أوتما تنصحرا سيوسو ذرية لكي متانسا وسما لمن سكتي ذرية أنا نفي أن أدى ديك أن أني وسو سكتي أنا نفي آئن وأن دي وكرا يوى أذن بس جب آئن سو سكي إيماني وسكتي أنا نفي آل فرعون وتو لكي إيالان فرعون kaɗan ne kenan zai zama min qaumihi. A wannan tafsirin min qaumihi ay min qaumi fir'auna, kaɗan ne daga cikin mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani irin su matarsa Asiya, irin su mu'minu ali fir'aun, irin su matar sokifansa da mai masa gyaran gashi da sauransu. Abinda kamar yadda wasu malaman tafsiri ke cewa waɗannan su ne kaɗan da suka yi imani daga cikin jama'ar wato fir'auna. Kun san fir'auna shi ƙabilar ƙibɗawa ne, baƙibɗe ne. Baƙibɗe ne su suke mulki, ƙibɗawa suke mulki a lokacin. Banu Isra'ila su kuma suna garin, abin sun yi hijira. Yahuda ne sun yi hijira daga wasu gurare sun zo sun zauni garin. Don haka shi kuma wanda mai mulki sai yake gallaza musu, yake kama 'ya'yansu, yana kashe 'ya'yansu maza, yana kama matan, yana bautar da su. saboda haka kullun addu'a suke yi Allah madaukakin sarki ya kawo mafita suna addu'a Allah ya kawo mafita ya kawo wanda zai tserar da su daga cikin wannan zalunci da jabaruti na Fir'auna shine Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam don haka sai da suka da yazo ganin cewa ga shi ya zo domin ya kubutar da sunan da nan sai suka yadda da shi amma daga cikin kibdawa ba kowa ne ya yadda da annabi Musa alaihi salam ba musamman ma ana jin tsoron Fir'auna su ya kasance hatta cikin mutanen Isra'il din ba kowa yake iya fitowa ya bayyana imaninsa ba saboda yana jin tsoron abin da zai faru gare shi daga Fir'auna da ainihin zabaniyawansa amma magana ko take mafi rinjaye cikin malaman tafsiri suka faɗa a wajen kalmar zurriya tace ana nufin ƴaƴansu domin zurriya tana zuwa da ma'anar ƴaƴa zurriyatun ba'dha min ba'd kamar yadda Allah ya faɗa wato ƴaƴa wasu sun zo bayan wasu sashin su daga sashi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum saboda tsoro na fir'auna wa mala'ihim da shuwagabannin su an yaftinahum don kada ya fitine su anan zamu ga Allah madaukakin sarki da yace ala khawfin min fir'auna sai yace wa mala'ihim ba ce wa mala'ihi ba wasu malaman suka ce wannan damiri damiru ta'zim ne saboda fir'auna yana ganin shi babba ne saboda haka sai aka yi amfani da kalmar damiri na jam'i ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ai wa mala'ihi shi fir'auna din wasu kuma suka ce a damirin yana koma ga zurriya din ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ai wa mala'i zurriya bisa tsoron fir'auna da kuma shuwagabannin su su yaran na matasa ko da yaushe idan wani abu ya zo na gaskiya suna so su rike to in kuma akwai na sama da su za su suna jin tsoron sa kar su karbi gaskiyar nan kuma na sama da su ya dinga gallaza musu kuma ta yi shi ma na sama da su din yana jin tsoron fir'auna din ne domin kun san yadda za a zalume suke idan aka samu a gida wani yayi laifi to aka zo ba wai za a hukunta mai laifin bane kawai in aka tashi gaba ɗaya gidan za a hukunta saboda haka duk wani wanda yake gidan sai ta kaffa kada a yi laifin in aka samu wani wanda zai yi abin da shi shugaban baya so to za a yi kokarin a danne shi kada ne don haka kaga shugabannin yaran nan iyayensu za su ji tsoron a ce iyayensu sun zo sun yi imani da annabi Musa suna jin tsoron me zai faru idan fir'auna ya ji labarin gidan wani akwai mumini watakila ya aika zabaniyansa a rusa gidan duk waɗanda suke gidan a kamo su koma a kashe su saboda haka duk gidan sai ake jin tsoro za ku ga irin wannan hatta yanzu a Isra'ila ai za ku ga abin da take yi kenan idan aka samu dan kunar bakin wake a cikin Yahudawa in aka tashi sai a rusa gidansu gaba daya saboda haka da iyayensa da danginsa da kandansa duk gaba daya sai dai su je san inda suka kai kansu amma za a yi hukunci ne na gaba daya ko a turo jiragen sama su dinga yin mai uwa da wabi ana jeho abin da makamai daga sama kawai wanda aka samu a kashi tare da cewa ga wanda suke ganin shi ne ya yi musu shi tunda ya yi kunar bakin wake ya sadaukar da kansa shi ya yi shahada to bara a hukunta dukkan wani wanda yake da alaka da shi ko ma a hukunta shi'ab din gaba daya al'ummar gaba daya ma a hukunta ta to shi yasa wasu daga cikin shuwagabannin su yaran sai ya zama da suna jin tsoro ubangiji ya faɗi wannan domin ya nuna maka ƙarfin imanin yaran wato duk da cewa akwai tsoron jabaruti na fir'auna da kuma shuwagabannin su wannan bai hana su imani ba saboda haka kalmar ala a cikin wannan yaki tana nufin ma'a ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ay ala khawfin ma'a khawfin min fir'auna tare da suna jin tsoron fir'auna kalmar ala ta kan zo da ma'anar ma'a wa yut'imuna at'ama ala hubbihi ay ma'a hubbihi wa ata al-mal ala hubbihi ay ma'a hubbihi kalmar ala ta kan zo da ma'anar ma'a ala khawfin min fir'auna ay ma'a khawfin min fir'auna duk da suna jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da ainihin shuwagabannin su an yaftinahum kaga anan ba ce an yaftinuhum ba sai aka dawo da damirin ya zama na mutum daya an yaftinahum kada ya fitine su shi wa shi fir'auna wanda zai nuna maka kenan daman su ma mala'u din su ma shugabannin duk suna yin abin da suke yi ne saboda Fir'auna din. An gane? Shi yasa sai aka dawo da maganar kansa shi kadai, aka ce an yafinahu. Saboda ka Fir'auna shine fitinan nan, shine yake sabbaba ma wasu su fitinu wasu. Wa inna Fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin. Kaga wannan shi zai nuna maka dalilin da yasa suke jin tsoro din. Domin Fir'auna la'alim fil ardi. Mai kaharu ne, mai mulkin kama karya ne a doron kasa. La'alim fil ardi ay la zu ghalabatin fil ard. Yana da ainihin rinjaye, mulkin sa yana ya shimfida mulkin sa duk fadin kasar masa. Yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al anhar tajri min tahti afala tubsiru. Saboda yana jin mulkin masa duk gaba ɗaya a hannun sa yake. Don haka yana da ikon yayi duk abin da ya ga dama. To kaga wannan zai sa dole su ji tsoron sa. La'alim fil ardi wa innahu lamin al musrifin. Sannan kuma mai wuce iyaka ne, hatta a cikin zalincin ma ba kowane azzalimi bane za ka kusanta shi da Fir'auna. Zalincin Fir'auna ya yi nisa. Akwai zalincin da ya kai mutum ya ce shi Allah ne, akwai zalincin da ya kai ya ce a daina bautawa kowa sai shi, in ma akwai wasu abubuwa da ake bautawa banda shi, to duk ƙananan ne shi ne babban. Ana rabbukumul a'la, wato ku je duk ku rike ababen bautan naku, amma ni ne babban ba. Haka babu zalincin da ya kai wannan. Akwai zalincin da ya kai ka ce mutane ba su da damar su yi tunani su zaɓi abinda suke ganin shi ne daidai sai abinda kai kake ganin shi ne daidai. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad. Ke duk ba ni da abinda zan tsora ku akai sai ra'ayina, to ba za a bi ra'ayin kowa ba. Haka fadar Fir'auna ko gwamnatin Fir'auna gwamnati ce ta istibdadi, gwamnati ce ta kama karya, ba a barin mutane su faɗi ra'ayinsu a ji mai suke so ko mai ya kamata a yi ko a yi shawara da wasu wanda ya kamata a yi shawara su. A'a, gwamnati ce ta la urikum illa ma ara. Za ka samu har a cikin mu'amala ta mutane kai ko a cikin ma'aikata za ka samu wani shugaban wani daraktan haka yake ta'amuli da ma'aikatansa. Ba urikum illa ma ara. Ba yadda za a yi ƙofarin sufan a makaranta ko hedimasta da shi da malamansa. Ma urikum illa ma ara. To galibi irin wannan shugabancin ba inda yake zuwa. Babu inda yake zuwa, domin ƙarshensa zai lalace. Za a samu fitintunu kuma ba za a samu cigaba ba. Domin duk zai kankane komai, ya yi centralizing ɗin komai ya zama sai an komai za a yi sai an gan shi. Idan baƙo za aka yi a makarantar ko a ma'aikatar za a so masa lemu sai an ji an gaya masa za a so ma wani lemu ba. Saboda ba urikum illa ma ara. Saboda Fir'auna ya kai matuƙa wajen kankane abubuwa da zalunci da abin nan. Ku duba lokacin da sahara suka yi imani, me yace? Amantum lahu qabla an azana lakum. Ya za ku imani kafin ba ku izini. Kaga ya nuna cewa komai fa kawai shi yake yi, sai abin da yake kawai za a yi. Saboda haka addinin ma sai ya ce a yi, in ba ya bada izini ba to ba za a yi ba. Imanin ma ba za a yi ba sai ya yarda a yi. To shi yasa Allah ce wa innahu da minal musrifin. Lallai Fir'auna yana daga cikin waɗanda suke masu ƙetare iyaka, masu wuce gona da iri. Don haka a cikin al'amuran su gaba ɗaya Fir'auna ya wuce iyaka.
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
تو كنت تندى سوء انك اني سكي ايماني دا النبي موسى. Sannan kuma ga jabarutun Fir'auna, ga jabarutun zabaniyawansa da zaluncin zabaniyawansa, babu shakka za a ci gaba da tsangwamar duk wani mumini da aka sani, duk wani mai imani. idan fadar fir'auna ta san mumini ne kai tsaye a tsangwame shi, idan kuma ma bata sani ba a gidansu ma za a tsangwame shi, sai zai jawo mana bala'i, don haka mutanen gidansa ma za a tsangwame shi. Don haka yanzu banu Isra'il waɗanda suka yi imani da annabi Musa da waɗannan matsafa gaba ɗaya sun shiga cikin hali na tsangwama, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke labarta mana suna faɗa qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, an cuce mu an nuna mana tsangwama an sa mana ƙahon zuka an nuna mana karan tsaran tsana, min qabli an ta'tiyana kafin ka zo gare mu kafin ka zo da niyyar ka cuce mu, wa min ba'di ma ji'tana bayan ma ka zo kuma mun yi imani da kai an ci gaba da cutar da mu. To dole ne annabi Musa anan ya kwantar da hankalinsu, ce to kada ku damu da cewa sun fi mu yawa, kada ku damu da cewa su fi da mulki, mu sani mu mun jingina ne da bangon da ya fi ƙarfin a daka shi ko a kayar da shi, domin mu mun dogare ne da Allah. Don haka sai annabi Musa alaihi salam ya shiga a ta'biatur ruhiyya, kamar yadda ka sani cewa ko sojoji na musulunci in za a fita da su yaƙi to sai an musu huduba an nuna musu cewa to gafa za ku je ne domin ɗaukaka kalmar Allah, su fahimci cewa wani imani ne yake ingiza su, ma'ana injin da yake motsa su imani ne da Allah. Shi ne annabi Musa ya shiga ainihin at-tabi'ar ruhiyya ga mutanensa. Malam Musa ya kawo, annabi Musa ya ce ya ku mutanena, in kuntum amantum billah, in kun kasance kun yi imani da Allah, fa alaihi tawakkalu, to gare shi shi kadai za ku dogara, in kuntum muslimin, in kun kasance masu miƙauya. Anan annabi Musa alaihi salam sai dora su akan abubuwa guda uku, abu na farko imani, na biyu tawakkali, na uku islam. Al-iman wal tawakkul wal islam, imani gaskatawa daga zuci cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne abun bauta, babu wani abin da za a bautawa sai shi. Islam kuma aikatawa da gabbai cewa abin nan da suka yadda da shi kuma za su yi aiki da shi a zahiri, sannan kuma su yi tawakkali ga Allah, za su dogara ga Allah cewa Ubangiji shi kadai ne wanda zai iya taimaka musu a cikin wannan fafutuka da gwagwarmaya da suke yi, babu wanda zai taimaka musu ba Allah ba. Tawakkali baya samuwa sai da akwai imani da musulunci tare da mutum, in mutum baya da imani baya da musulunci tare da shi to ba za ka same shi mai tawakkali ba, domin tawakkali shine tafwidul amri ila Allah, ka kakka komai ka miƙa al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah, shi ake nufi tawakkali, ka kakka komai, kada ka ɗauka cewa akwai mai iya yi maka ba Allah. Allah na iya sanya wani ya zama tila, amma dai shi ne mai yi din, a iya samun asbab, amma asbab din nan ba su ne ke tasiri ba, Ubangiji shi ke tasiri. To wannan ba zai yiwu ba idan babu imani a cikin zuciyar mutum, shi yasa annabi Musa alaihi salam ya haɗa tawakkalin su ya gina shi akan sharaɗi biyu, in kuntum amantum billah, in kuntum muslimin, in kun yi imani da Allah, in kun zama musulmi, fa alaihi tawakkal, to ku dogara ga Allah shi kadai. Don haka tawakkali makami ne, ba kankani ba. Shi yasa zamu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbuh, wanda duk zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa. Zamu ga a gurare da daban-daban Ubangiji yana hada ibada da tawakkali, fa abudhu wa tawakkal alai, domin ibadar da zaka yi wa Allah ita kadai wato ibada ba za ta yiwu ba idan babu tawakkali ga Ubangiji, idan baka mayar da al'amarin ka ga Ubangiji ba ibadar ba za ta yiwu ba. Shi yasa Ubangiji yake hada su a guri guda, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila ala Allah tawakkalna. Sai waɗannan mutane daga jin abinda annabi Musa alaihi salam ya gaya musu nan take sai suka mai ƙauya ba tare da fata lokaci ba, faqalu, wannan fa'u din littafin yana faɗa musu ba wata sai suka ce ala Allah tawakkalna, ga Allah kadai muka dogara, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يا أبنجي كدك سنيا مفتنة ومتان عند سكي الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين كثيرة الدمو برحمتك درحمك من القوم الكافرين دقى متان عند سكي كافرين كاقا أنا ما ينسن شيء على الله توكلنا سيكم سكي أبجوع على الله توكلنا ربنا wanda zai nuna maka tawakkali baya ko wato addu'a ba ta kore tawakkali kada mutum ya ce shi yayi tawakkali ba sai ya addu'a ba a addu'a la tunafi tawakkul bi Allah sai sun suka ce Allah ya tawakkala sai kuma suka ce rabbana to yana daga cikin tawakkali din al-akhdhu bil asbab al-akhdhu bil asbab shi ma yana daga cikin tawakkali kai riko da sabab mutum yana jin yunwa sai ce tawakkaltu ala Allah shi ba zai je ne ba abinci bai ce tawakkaltu ala Allah ai sai ya je ya nemi abinci ya ci wannan shine tawakkalin amma yadda a wani lokaci koyarwa ta sufanci aka ringa suranta tawakkali da cewa tawakkali shi kansa tawakkali wani mukami ne na baya ɗan ajin tubarkalla suna wuce shi ɗan ajin tubarkalla suna wuce tawakkali to in suka kakkaɓe tawakkali ba sun kakkaɓe dukkan wasu asbab ba sa riko da wani sabab don haka sai a ce ka zauna a masallaci ka riƙe carbinka ka sa gabanka gabas ka yi ta 'yan sallolinka ka yi ta 'yan addu'o'inka da zikiranka kakkafa ta neman abinci idan Ubangiji ya kaddara cinka da shanka zai kawo maka abincin har cikin masallaci ai bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai yi ka duba irin wannan tauhidi bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai yi ko a ce rabon kwado ai baya hawa sama don haka ko ya fita zai dawo ya same shi a masallaci in ka duba Ihya Ulumuddin littafin Ghazali Allah ya ji kansa da rahamarsa Abu Hamid al-Ghazali babin tawakkali irin yadda ya ringa suwanta tawakkali ke sai yana daga cikin tawakkali ka fita ka shiga dokar daji inda babu abinci babu ruwa babu abin sha ba gari gaba ko baya ka shiga kuma ba guzuri tare da kai wannan tawakkali ne cewa mutumin da zai aje abincin ya ci yanzu ya aje na gobe to wai wannan ya fita daga cikin zubratul mutawakkili ke yasa suka ce a sayyidina abubakar lokacin da aka nada shi khalifa kun ga ai ya fita da yadikansa zai shiga kasuwa zai je sai da aka ce khalifa kuma ina za ka yi ce to zan bar iyalaina ne su yinwa su ce to an kuma ka tafi masalih na mutane suna buƙatar ka domin kai yanzu kai ne shugaba kowa kai zai nema don haka ka dawo mu sa maka albashi a baitul mali duk wata kana da albashi da zamu biya ka tunda zamu tsare ka fita neman abinci a bisa yadda suke suranta tawakkali sai da Abubakar ba a cikin su annabi yana aje wa iyalan gidansa abincin shekara yana aje musu abincin shekara fadak na Khaibar ai dun dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an aje su ne daga ciki ake ebo abincin shekara da za a ba su a bisa wancan tunanin ko wancan aƙidar wannan duk ya saba wa tawakkali to kaga wannan ya nuna maka cewa ba a fahimci tawakkali ba tawakkali baya kore addu'a har ma ta kai ana cewa wai annabi Ibrahim alaihi salam wai lokacin da aka jefa shi cikin wuta da majaujawa aka harba majaujawa din kafin ta dare cikin wuta din mala'ika Jibrilu ya zo ya ce Allah ya turo shi yana buƙatar taimako wai sai ya ce wa Jibrilu hasbi min su'ali ilmihi bi hali wai sai annabi Ibrahim ya ce wa Jibrilu hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san me nake ciki wannan ya isa ba sai na roke shi ba sai suka ce wannan ya nuna kenan idan mutum ya riƙa baya addu'a kaga wannan duk na farko ne wannan magana ƙarya ce ƙarya aka yi wa annabi Ibrahim addu'o'in annabi Ibrahim cike suke a cikin alqur'ani ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا وتعالى أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات كاسلا ديوا أجمع القرآن a lokacin da yake waɗannan addu'o'in Allah bai san me yake ciki ba, ko shi bai san Allah ya san me yake ciki ba? Ai ya san. Haka addu'o'in Annabi suna nan cike da Al-Qur'ani. A zo a ce wai ya ce tunda Allah ya san abin da nake ciki ba sai na roke shi ba. Saboda haka wai su bayin Allah in suka cika suka wato batsi ba sa addu'a, sai dai su yi ta bautar Allah kawai, bautar tsantsa, ba sa cewa ba mu. Wai in yace suka ce su ba mu, wai kamar suna neman wani abu kenan, kamar suna neman wani lada, wannan kuma duk kuskure ne a fahimta. Shi yasa a nan Al-Qur'ani yake nuna mana duk da sun ce alallahi tawakkalna sai kuma suka yi addu'a. Sai rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin, ya ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai, kada ka sanya mu fitina, wato la taftin bina fir'auna wa qaumuhu, kada ka fitinci fir'auna da mutanansa da mu ta hanyar ka ba su nasara a kanmu, su ga sun murkushe mu, sun kashe mu, sai su fahimci cewa a to inda a ce akan gaskiya suke, ai ba za mu yi nasara akan su ba, tunda har muka yi nasara akan su wanda ya nuna ba gaskiya suke kai ba. Kaga shi kenan an ƙara batar da jama'a. Suka ce to ya Ubangiji kada ka ba ka sanya fir'auna ko jama'ar fir'auna da wawayen gari ko da jama'ar gari da basu gane ba, ka ɗora abokan gabanmu a kanmu, wannan ya zama fitina gare su, ko kuma mu kada ka ɗora su a kanmu ta yadda za su yi ta azabtar da mu, har wasu daga cikinmu su kasa jurewa, wasu ma su yarda, haka wannan ma fitina ce. To kaga anan malamai suke cewa idan muka duba za mu ga waɗannan bayan Allah da suka yi imani da Annabi Musa alaihi salam a lokacin sai suka kaddamar da maslahar addini akan maslahar su, sai suka fara roƙon maslaha ta addini, suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin, wa najjina bi rahmatika ita ce addu'ar da ta shafe su, ya Ubangiji ka tsirar da mu da rahmarka, min alqawmil kafirin, daga mutanen da suke kafirai, ka tsiratar da mu daga mutanen da suke kafirai. Sai suka gabatar da addu'a, Allah ya Ubangiji kada ka sanya mu fitina, mutane su kasa gane addininka, sai da suka yi wannan addu'a, sannan sai suka roƙi su kuma Ubangiji ya tsirar da su. Kaga anan sun gabatar da maslahar addini akan maslahar su. To haka kullum masu kyakkyawar fahimta suke, a cikin komai ba sa gabatar da maslahar su, suna gabatar da maslahar addini ne kafin maslahar su ta zo. Sai suka ce wa najjina bi rahmatika, ka tsiratar da mu da rahmarka. Kaga sai suka ce bi rahmatika, domin ba sa yi wa Allah gorin su sun yi imani, ba su ya Ubangiji ka kafa mu mumune ne mun yadda da kai ya Ubangiji, a'a sai suka nuna rahamar Ubangiji suke nema. Ubangiji shi yake goranta maka da imaninka, ya mununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an ahdakum lil iman. Ubangiji shi ne zai goranta muku cewa ya nuna ya sanya ku mumune, ba ku da ku goranta Ubangiji kun yi imani ba. To don haka sai suka kakkabe dukkan wani abin da zai sa su jiji da kai, tunda a wannan makami ne na tazarru, makami ne na tazallul, na kaskantar da kai ga Ubangiji. Sai suka nuna rahamar su kawai suke nema, sai suka ce wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin, ka tsiratar da mu daga rahmarka daga mutanen da suke kafirai, waɗanda suka kafircewa gaskiya, suka boye gaskiya alhalin sun santa, gashi mu mun yi imani da kai, mun dogara gare ka ya Ubangiji, ka dube mu da idan rahmarka, ka tsirar da mu. Sai Allah ya ce mu
wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikum bi misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
To shikenan Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi, kuma sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa da dan uwansa, an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta, ku tana darwa, ku zaunar da mutanen ku a cikin gidaddaji a cikin garin Masar. Waj'alu buyutakum qibla, kuma ku sanya gidaddajinku su zama al-qibla. Wa aqimus salata, kuma ku tsayar da sallah. Wa bashiril mu'minin, kuma ku yi bishara ga mutanen da suke wa bashiril mu'minin, kai bishara da mutanen da suke mu'minai. Anan Allah madaukakin sarki yana gaya musu dalilin da zai sanya a tsayar da su, a tsayar da bani Isra'ila daga Fir'auna da mutanansa, da kuma hanyar da za a tsayar da su. Ubangiji ya nuna musu su koma ga Allah, su rike Ubangiji, su rike Allah shi kadai, su koma su ci gaba da addu'a, Ubangiji zai tsayar da su. Yake cewa wa auhayna ila Musa, sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa. Wa aqihi, da dan uwansa, wannan shi yake nuna shi ma annabi ne tare da shi. Wahayin sai ya zama gare su gaba daya. An tabawwa li qaumikuma bi Misr biyuta, ku zaunar da ainihin jama'arku ko mutananku a gidaddaji a cikin Masar, ku zaunar da su wasu gidaddaji, domin Fir'auna bayan ganin cewa ga wasu sun yi imani da annabi Musa alaihi salam, shi da zabaniyansa sai suka shiga tsangwamar annabi, suka shiga tsangwamar annabi Musa da jama'arsa. Don haka gidaddajinsu ma aka dinga kwakwacewa, ana musu rusau, wuraren ibadarsu aka rika rushewa. To shi ne sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa cewa su fede guri guda can, a samu ko da tantuna ne a sa, a ɓoye su dinga ibadarsu, su haƙura da waɗancan gurare da Fir'auna ya kwakwace musu, da masallatansu da ya rushe musu, su koma su riƙi wasu gidaddajin. Sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa da Haruna a matsayinsu na shuwagabanni. Yace an tabawwa'a li qaumikuma bi Misra, Masar gari ne mai girma, iklim ne, wato yanki ne babba, musamman a wancan lokaci, ba wai ya tsaya ne ya takaita ne a iya wannan yanki ne yanzu ba, yana da fadi da ya wuce haka a da. To a cikin wannan yankin ku koma ku samu wani guri, ko da tantuna ne ku kafa, ku zauna a ciki. Waj'alu buyutakum qibla, kuma ku sanya gidaddajinku su zama gurin sallah, ku riƙe su su zama gurin sallah. Malamai sun yi saɓani wajen fassara waj'alu buyutakum qibla, wasu suka ce waj'alu buyutakum qibla, wato ku mayar da gidaddajinku masallatai, ku riƙa sallah a ciki. Wasu suka ce ana nufin ittakhidhu masallakum fi buyutikum, kowa ya yi sallah a gidansa. Akwai bambanci tsakanin fassara ta farko da ta biyu. Fassara ta farko, ku mai da gida ya zama masallaci, kuna taruwa a cikin kuna sallah. Fassara ta biyu, a'a, kowa ya sallah inda yake a gidansa. An gane ku? Kamar a ce akwai tsoro da zai hana a fita masallaci, sai a ce kowa ya sallah a gidansa. Ko akwai hadari da zai hana ainihin a fito saboda ruwan sama ko caɓi ko duhu mai tsanani, a ce kowa ya sallah a gidansa. Ko akwai ɗan fashi a waje, Allah tsare mu. Ko akwai wani abin a wata dabba, a ce kowa ya sallah a gidansa. Kaga anan ba haɗuwa za a wani guri a yi ba, kowa nashi zai yi. Shine fassara ta. Wasu kuma suka ce ana nufin waj'alu buyutakum qibla, ay ij'alu buyutakum mutaqabila, ku sanya gidaddajinku kusa da kusa, masu kallon juna, ma'ana ku dunkule a guri guda, ma'ana ku kafa unguwarku, tunda ana tsangwamar ku koma wani guri guda ku kafa taku unguwar, ku zama gidaddajinku a kurkusa kusa da kusa, saboda haka ko wani hatsari ne ya tunkaro ku, to za ku san ainihin yaya za ku fuskanci shi. Malamai suna cewa a cikin wannan aya annabi Musa alaihi salam yana nuna wa mutanensa cewa yana da kyau su koma su rike Ubangiji, su bauta wa Allah a duk inda suke. Shi yasa ya ce wa aqimus salata, ku tsaya da sallah. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya ainihin dame shi, kana idza hazabahu al'amru fazi'a ila salah, yakan yi gaggawa zuwa ga sallah. Allah ya ga annabi Musa ya ce wa bashirul mu'minin, kai wa mu'minai bishara. Anan sai aka takaita umarnin wa bashirul mu'minin, ba a ce wa bashira ba, domin annabi Musa anan shi kadai ne shugaba, don aka shi aka dorawa ainihin abin nan, shi aka dora nauyin yayi bishara din. To kuma yayi bishara ga mutanansa, inda yake ce musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kayfa ta'malun, ba da dadewa ba Ubangiji zai halaka abokan gabanku, kuma ya ba ku ƙasa su zama ku ne khalifofi, ku za ku mai gurbin ƙasa domin ya duba ku, kuma ya za ku yi naku aikin. Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu ladan sa abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.